ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cikin yarda da hukuncin Allah a cikin sarki mun samu arziki halara a wannan madalicin albarka da muke karatu a cikin littafin manhajus saliki wa tawdihul fikr fid din littafi wallafa shaykh al-allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi alayhi rahmatullah. Karatun da muke mako mako a wannan masallaci na tunawa da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, Allah ya ji kansa da rahama. Masallacin da yake nan a unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katabun jihar Bauchi Najeriya. Yau muna yammaci na 24 ga watan Zumada al-Ula, 23 ga watan Zumada al-Ula 1447 wanda kuma ya dace da 14 ga watan 11 miladiyar shekara 2025. Muna karatu a cikin kitabun Nafaqat, littafin da yake bayanin hukuncin ciyarwa da waɗanda suke da hali da suke da haƙƙin ciyarwa. A cikin wannan karatu mun karanta zuwa faɗin malam ma'alam insani na faqat usulihi wa furu'ihi fuqara idza kana zaniyan wa kadhalika man yarithu bi fardin aw ta'sibi. Wajibi ne akan mutum na faqat usulihi, ciyarwan iyayensa, mahaifinsa da mahaifiyarsa da iyayensu, wajibi ne akan su ciyar da su. Wa furu'ihi, da ciyar da iyayensa, iyayensa da ya haifa da kuma ƴaƴan da ƴaƴansu suka haifa jikokinsa. Al-fuqara, waɗanda suke mabukata, idza kana zaniyan, muddin ya kasance shi kuma yana da halin ciyar da su. Wa kadhalika man yarithuhu bi fardin aw ta'sibi, hakan nan duk wani wanda zai gada, duk wani wanda zai gada da farali ko da asibi. Duk wani wanda zai gada da farali ko da asibi, wato wannan su ne sauran ƴan uwa da iyaye da ƴaƴa, su fannin su daban, sai kuma sauran ƴan uwa wanda ake iya gano su ta hanyar gado, inda za a ƙaddara wato wannan mabukacin ya faɗi ya mutu. Idan babu wani mani'i ko hajibi wanda zai hana yin gado, shi wannan mawadacin zai ci gado. To idan yana da wadatar wancan kuma yana raye ba shi da hali, to wannan mawadacin da zai iya cin gadonsa wajibi ne ya ciyar da shi. Don haka da bakwanu da ƴaƴan yayu da ƴaƴan bakwanu da yayu da ƙanne da cikin umomi wanda aka haɗa uwa, wannan duk dangi ne waɗanda gado yana haɗawa. Don haka idan sun yi talauci ka yi wadata, to ciyar da su ya wajaba. Kuma ko da kuwa idan an ƙaddara shi ba zai gaje ka ba, amma kai za ka gaje shi, to shi ma yana ciki. Kamar ƴar ɗan uwa, ƴar uwanka,
idan ta mutu baka da gadanta baka gadan yar dan uwa amma idan kai ka mutu ba ta gadanka amma kai za ka gadanta na'am ita za ta gaje ka kai afon ita za ta kai za ta gaje ta yar dan uwanka mije ce dinka na'am yar dan uwanka ya ce ko kai me yadinta kai baffanta ne kai baffanta ne don haka za ta yi gadon ka don za ta yi gadon baffanta to idan ya zama na cewa akwai gado a tsakanin ko da ɗaya ne zai yi gado ɗaya ba zai yi ba to akwai wannan haƙƙi na cewa wa fil hadisi ya zo cikin hadisi lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al amali illa ma yutiq rawahu muslim ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bawa yana da haƙƙin sanciyarwa yana da haƙƙin na tufatarwa wa la yukallafu min al amali illa ma yutiq amma ba za a kallafa masa aiki ba sai abinda zai iya bawa yana da haƙƙin masa tufafi a ciyar da shi sannan wajen aiki kuma ba za a ɗora masa ba sai gurgurdan abinda zai iya a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuma kun ɗora masa abinda ya fi ƙarfinsu ku taimaka musu ku taya su ko ka sa hannunka ko ka ƙara masa abokin aiki rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi malai yace wa in talaba tazawwuja zawwajahu wujuba idan ya bukaci aure to wajibi ne ya aurar da shi kana da bawa ko kana da baiwa wannan bawa sai ya bukaci a masa aure yana daga cikin hakkokinsa a masa aure ta bukaci a mata aure yana daga cikin hakkokinta a mata aure idan ba za ka shiga ɗaki da ita ba to sai ka aurar da ita amma ba za ka tare ta ita ba ka shiga ɗaki da ita ba kuma tana bukatar aure ba ka aurar da ita ba wannan zalunci ita wannan bukata ta aure ba mutum ke yi wa kansa ba halitta ce da Allah yake halittan bayan sa kai kuma kowa da gwargwadon yadda Allah ya yi shi to dukkan wanda yake karkashin ciyarwarka sawa'un ko bawa ne ko ɗa ne yake karkashin ciyarwarka kuma ciyarwarka a kansa ta zama wajibi to idan ya zo matakin aure kuma ya bukaci aure wajibi ne idan har ya zama ba shi da ikon yin wannan auren sai kai ne za ka masa kuma kana da halin yi masa auren wajibi ne ka masa idan yana da ikon yin wannan auren kawai yardarka yake nema wajibi ne ka yarda ba daidai ba ne matsayar da wasu suke ɗauka a ce yaro ba zai yi aure ba yaro matashi ya gama university ko ya gama service ko ya ɗan samu aiki sai a ce ba zai yi aure ba bayan zuwa ya ta kama kafar gwaggwanni da babanai da ummomi amma a ce ba zai yi ba ko ya mace ta gama secondary ta gama diploma ta gama LCE ta gama digiri a ce ba za ta yi aure ba kuma tana son aure a yi mata kashe ya ja mata kunni a ce ba za ta yi ba za a mata aure ba ba yanzu ba kuma ta san ranar auren ba to wannan masifa ce saboda bukata ce kowa yana da ita ko mai tsaki shi san yadda yake masa yi ba daidai ba ne ba ɗaukar irin wannan matsaya yana haddasa fasadi a barkasa yana jawo ɓarna da lalacewar da gurɓacewar tarbiyya to da wanda yake son aure ba a ba shi dama ya yi aure ba to ba a san wani hali zai yi faɗa da take son aure ba a ba ta dama ta yi aure ba ba a san wani hali za ta fata kuma gane ki za ka san masu daukan irin waɗannan matakai to ba sa daukan matakan kariya kuma an hana shi aure ba hana shi yawo kuma ba a raba shi da kuɗi a hannunsa ƙarshe wataƙila in gidan wadata ne mota ba zai wuce gida ma ya hau sannan ita ma haka an hana ta aure an kora ta makaranta to kaga an dauki kuɗi an bata an sallame ta da kayan shopping an bata kuɗin ɗaki da zai ta kama haya aure kuma ba rana to kaga an bude kafa barna ce amma idan mutum hankalinsa baya kan auren kwata-kwata hankalinsa baya kan auren hankalinsa yana kan karatu ko yana kan sana'a in an masa maganar aure ma shi da kansa yake cewa shi gaskiya ba yanzu ba to wannan shikenan inda wani abu a gaba da aka sa a gaba sai a taimake shi ya ci gaba haka ita ma ya mace ba ta ra'ayin auren ita da kanta bisa zaɓinta ba tilasta mata ba kunya ta ji ba ba tsoro kowa take ji ba ita ce baya gabanta baya ra'ayinta baya hankalinta ka kuma bincika a matsayinta na ƴarka ka tabbatar da cewa maza ba sa gabanta ka nusu wani babu laifi idan karatu take so in koyon sana'a take so yadda hankalinta ya karkata mai amfani duniya da lahira sai a taimake ta amma mai son aure kuma masa wannan shi ne adalci Allah madaukakin sarki ya ce wa anfiqul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum ko aurar da marasa auren cikin ko aurar da gwagwaren cikin da kuma salihai cikin bayinku maza da salihai cikin bayinku mata yi musu aure kaga wannan umarnin Allah ne ko aurar da gwagware umarni ne umarni kuma asali a wajen malamin usuli asalinsa wajibi ne sai in an samu abin da zai sassauta wannan wajibin zuwa mustahabbanci idan babu yana nan a asalinsa na wajibi to shi yasa malam yace wa in talaba tazawwuja idan ya buƙaci ai masa aure zawwajahu zai aurar da shi wujuban ala tilas wajibi saboda Allah ya ce wa ankihul ayama minkum Allah ya ce ku aurar da gwagwaren cikin wasalihina min ibadikum wa imaikum ta iya yiwa ka ce ai bai gama karatu ba da wata sana'ar zai rike matar bai samu aiki ba bashi da abin yi an taɓa rike mace babu abin yi eh mana kwarai kuwa ana rikewa Allah cewa yi in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli in yakunu fuqara'a ba dai shine ita ce hujjar ka ba to Allah ya magana akai in talakawa ne ba su da shi yughnihimullahu min fadlihi Allah zai musu arziki daga falalarsa a yi musu turin jika ka mutu Allah ne ya faɗi haka ita ce hujjar ka aiko bashi sana'a bashi abin yi ce jarrawar kai bai tana da komai ba ya ce zai yi aure Allah ya ce a masa in bashi da shi Allah zai manta ga falalarsa kai ba falalar Allah kake ci ba kun taɓa ganin saurayi mai kuɗi in ba ƙarfa rabo ba duk matasan nan kwama suke mata kuɗin ba sa zama sai da mata sai da iyali kuɗi suke zama yawanci matasa ba su da kuɗi ya ta buge-buge ya ta fama amma da ya yi aure ya haifu ɗaya ya haifu jagowa su fara zama shi ke nan saboda ita ma matar da arzikinta wanda aka haifa da arzikinsa na biyu ma da arzikinsa na uku ma da arzikinsa gida ya cika da arziki amma da kai kaɗai ne arzikinka ne iya kai kaɗai to in baka kashin haka za ka yi ta zama ku duba ku gani waɗanda suka mallaki gidaje a cikin al'ummar mu makidanta ne samari da suka gina gida kafin su aure irga su ake ana ganin kokarin su har ya zama babbanin tarba ne don magidanci ya gina gida amma saurayi ya gina gida gurin tashi masu abun hawa musamman mota magidanta ne da wuya kaga saurayi ya yi mota magidanta ne masu gonakai ya sayi gona kuma ya noma ta lafiya lafiya a biya kuɗin komai a girbe a sussuke a yi komai sai magidanci saurayi ba shi gona sai ta gado ko ubansa ya mutu an raba haka magidanta su ne suke da arziki a hannunsu saboda falalace a hannun Allah ba da bara ba ce ba wayo ba ne ba zama yanci ne yake sa dukiya ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa da babban baki in ba su da shi ba su abin yi to Allah zai musu a yi auren وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ما لن يتشي واجبين أكمت أن يقيت بهائمه يأتير ددبو بنسا طعاما وشرابا أبنتي دعب الشاء هنا نتعلم أدنى بتفاك يتفهم دبابا بتفاك طعاما وشرابا أبنتي دعب الشاء kana da awaki tumaki ne ko shanu ne ko raƙuma ne kana da dabbobi kaji ne da duk wata dabba da ya halatta a mallake ta a yi kiwonta kana da ita wajibi ne ciyar da dabba ko sun kai suna wala yukallifuha ma yadurruha kuma kar ya dora mata abin da zai cutar da ita kar ya sa ta aikin da zai cutar da ita wa fil hadisi ya zo cikin hadisi kafa bil mar'i isman an yahdisa amman yamliku qutahu rawahu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ishi mutun zunubi an yahdisa amman yamliku qutahu yayi koro gabarin wanda ya mallaki abincinsa wanda kake da mallakin abincinsa ce kai ne mamallakin abincinsa kuma kai masa koro ya neme ka ya rasa ba labarinka dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan sako ya kai sako dangane da haƙƙin dabbobi na ciyarwa ba iya mutane ne kadai suke da haƙƙin cewa idan har Allah ya jarrabe ka da son kiyo to ka sani cewa dabbobin nan suna da haƙƙin ka ba su ci ka ba su sha su ma rayu ne da su ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma cikin Bukhari da Muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace دخلت امرأة من النار في هرة وتماتا تاشدوتا تدليل شموى حبستها تاتأليتا لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بتباتا أدنتبا بتبتكم تاجيتا أنتا بقتلك تدفع لنكسر ta rufe ta bata baka ba bata kuma sauƙaƙe mata hanyar samu ba wannan dalilin ya sa can wata mutu da ta mutu Allah ya yi fushi da wannan matar ya mata uquba da gidan wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matar ƴar wuta ce menene laifinta canwa ta kulle bata bata abinci ba mage ta kullum bata bata abinci ba. Yayin da wata mata kuma hannun kuma Annabi Sulaiman ya ba mu labari kuma ta shiga aljanna saboda kare. Ita kuma riwaya ta nuna ma karuwa ce ma tabbas za ce. Amma kare ta ganshi yana lallaki, yana haki, yana neman ruwan sha, yana kewaye wata rijiya, yana bin danshi, ruwa za ta halaka shi. Babu majayi, ta cire huffinta na takalmi, ta shiga rijiyar ta ɗebo, ta riƙo takalmin da haƙorinta, ta fito, ta ba ku wannan karar ruwan ya sha. Sai Allah ya gode mata, ya ba ta aljanna, ba da sallah ba, ba da azumi ba. Ya ba ta aljanna da wannan aiki. A cikin wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, in kulli kabid ratbi sadaqa. Duk wata ɗanyen hanta akwai sadaka wajen ciyar da ita ko shayar da ita. Duk ɗanyen hanta, dabba ko la'ananniya ce irin kare a cikin halin yunwa. Ka ba shi abinci ya ci, ka samu lada, ga wata ta shiga aljanna. Dalilin kare tare da irin zunubanta, duk lalacewar dabba, ka ga alama tana cikin kishiwa, ta ga labaita, ka ba ta sha, akwai lada, sadaka. Ba sai a mutum kadai ake wa sadaka ba. To balle a ce kai ne ka ajiye ta, amma baka ba ta ta ci ba. Baka ba ta tasha ba, ko kuma kana wasa da abincinta da abin shanta. Yana cikin hadisi ingantacce cikin sunan Abi Dawud, hadisin Abdullahi bin Ja'far radiyallahu ta'ala anhu, yace wata rana muna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya dauke ni bisa abin hawa, sai ya tsaya biyan bukata, sai ya shiga kewayen wani mutumi daga cikin mutan Madina. Yana shiga wannan kewayi, sai ya tadda wani raƙumi. Raƙumin nan yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya haniniya, sai hawaye suka zurɗo daga idaniyar wannan raƙumi. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi wajen wannan raƙumi, da yake sai ɗora hannunsa mai albarka a saman kunnuwansa, wato saman kansa yadda ake shafawa kyanwa, sai ya shafa wannan wajen. Da ya shafa sai ya tambaya, sai ya ce, ina ma abincin wannan raƙumi, ina mai wannan raƙumi? Sai wani mutumi sai ya ce, gani ni ne ya ma a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam, raƙumi na ne. Sai ya ce, ka ji tsoron Allah akan wannan dabbar da Allah ya sanya mallakarta a hannunka. Ina mai tabbatar maka da cewa wannan raƙumin naka ya koka mani cewa kana barin sa da yunwa, sannan kana lafta masa kaya. Sallallahu alaihi wasallam. Ji tsoron Allah akan wannan dabba, ya koka mu, kana barin sa da yunwa, kuma kana lafta masa aiki. Kaga wannan al'amari na mu'jiza ce. Raƙumi ya koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon sallama ya fahimci kukan raƙumi, har ya zo yana shari'a tsakanin raƙumi da ubangidan raƙumi. To ba a yi, dabbobi irin yadda mutane suke da haƙƙi, haka kuma suke da haƙƙi. Ba daidai ba ne ga barin dabbobi da yunwa, ko barin su da kishi. Sannan ba daidai ba ne yadda ake wulaƙanta dabbobi a society, a ɗaune dabba a cikin daro, a dinga kwarankwasa gudu da ita a kan mashin, ana bin lunguna, ana bin lawani, ana bin jeji, ƙafafunta a lankwashe, wuyan a ɗaure, ba hali ta yi miƙa. Shin kuna ganin cewa su ba su san daɗi ba ne? Ba kwa ganin suna yin miƙa? Kai idan ka buƙaci miƙa, idan kai ba daɗi kake ji ba. Yanzu idan aka lankwashe ma zamfanka, aka ɗaure su, aka ɗauke ka a mashin daga nan zuwa bulkatuwa, za ka ji daɗi? Kani da Allah, za ka ji daɗi? Haka kawai za ka ji gaɓar kana buƙatar a sake mashin, tana buƙatar miƙa. to amma hakan sai ayi kuma a dankofar da kansa a rufe shi a buɗe a daure kafafu a saka shi a danna kan sai a rufe buɗe kirf da yaje haka da kansa an gama da shi ana ganin cewa an fi ƙarfin sa ko kuma a tafi da shi a tsaye bai isa kwanta ba a wuce Kano a wuce Kaduna a wuce Abuja a wuce Lokoja a wuce Okene a wuce Edo a tafi Benin ko a tafi Lagos sannan idan hanya ta kulle irin yadda hanyoyin suke kullewa wani lokacin idan hanya ta kulle duk wannan gosulan da har zai yi a kashe mota sai a kashe ta awa uku awa huɗu ko in ta ɓaci suna nan a babu isasshen ci babu isasshen sha babu halin tsuguno ba halin zama idan sun yi kuka kuma a yi musu gici ko ba za ta iya magana ba za ta ce komai ba kuma ƙarshe ana sauke ta kuma sai wuka inna lillahi wa inna ilaihi irin masifa ta umma dabbobi da waɗanne irin mutane da wata al'umma suke rayuwa su ma fa duniya ce rayi ne da su ko kaga kaji akan mota kaji za a ɗaura malam akan mota a ɗaure ƙafafunsu a sace su a dinga falfala gudu baya tunanin saman sannan rayuka ne ka ga iska ana ta gudu saboda ba za su iya magana ba ba za su kai ƙara ka wajen kowa ba ka riga ka karɓi kuɗi haka ne ake musu bayan Allah haka ake musu ko duka a fasa jiki a karye ƙafa da cikin su Allah madaukakin sarki shi ya horar muku da wannan dabbobi wal an'am khalaqa lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun Allah yake ya halitta dabbobi kuna da bukatu a cikin waɗannan dabbobi ɗaukar kaya da sauran amfanoni kuma sannan kuna ci yanzu abinda zaka amfana da shi ba zaka martaba shi ba abinda zaka ci amfanin sa yanzu ba zaka ga darajar sa ka martaba shi ba ko dan amfanin kanka in yayi kyau ba kai ne kai kyau in yayi muni kai ne kai muni to amma gaskiya tsakani da Allah wata halayyar da muke rayuwa da ita halayya ce wacce babu alheri a cikinta ka rasa wanda za ka cutar sai wanda kake amfana da shi ka rasa wulaƙantacce sai wanda ya rufa maka asiri abin da ya ɗauka maka kaya abin da ya biya maka bukata ka kama ka siyar ka biya bukata asirin ka yuru wani bai yi ka ba abin da ya rufa maka asiri ka yi bauta kai yankan suna da shi kai yankan lahiya da shi abin da ya rufa maka asiri kai yanka ka ci kai walima kuma ba ka da wulaƙantacce sai shi ko da yake babu mamaki dan hatta mata yan aure da amfanin da ake ci a cikin mata so sa a societin mu wulaƙanta su ake ka ci amfani ka more ka ji daɗi ka biya bukata ta yi gurnani ka yi magagi ta yi sumbatu amma kuma baka da marar mutunci a wajenka sai ita in gari ya waye ka ce matsiyaciya gajeriya baka marar mutunci ƙyar marasa mutunci zagi da cin mutunci kala kala kuma ka ci amfanin ta ta dafa maka ta dafa wa ƴaƴanka ta tsare maka ƴaƴanka ta rufa maka asiri ta rufa ƴaƴanka asiri hal jazaa'ul ihsani
illa al-ihsan. Ba wata sakayya ta kyautatawa sai kyautatawa. Ba wata sakayya ta kyautatawa sai kyautatawa. Duk wanda ya maka mai kyau ka saka masa da kyau. Duk wanda ka san mai amfani ne a wajen ka kai tattalin sa. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishi mutum zunubi. Zunubi ya kai zunubi a ce mutum ya yi koro wajen cija wanda ya mallaki ciyar da shi. To kaga wannan hadisin am ya ga mai ciyar da dabbobi a ciyar da iyalai. To sai ka zo society mu ne nan ma za ka samu koron ciyar da iyalai. Da kuma ko oho wani bai damu da iyalansa sun ci kowace ba, in yi shuda kafa ya fice bai san halin da suke ci ba, sun ci ko ba su ci ba, shi dai ya san bai bayar ba, sai dare zai dawo, bai ba da na rana ba, bai ba da na dare ba, gari ya waye ya gara ya fita bai san ya ake rayuwa ba, amma shi suna nan da yawa. Mata suna nan masu yi wa kansu abincin da za su ci, masu nema a kansu dabara yadda za su rayu, masu yi wa kansu sabulun wanki da sabulun wanka da man shafawa, akwai magidantan da wannan kamatan na kayan aure. Kuna mamakin wannan al'amarin? Wallahi akwai magidanta rabansa da zani ma banzancan man shafawa ko sabulu, rabansa da zani na kayan aure. In ka tambaye ta sace maka ai amma shida, amma radanka da yi mata zani tun kayan aure yanzu wannan talauci ne da bai mutu ba. In talauci zai sa shekara shida bai yi matar sa zani ba, ai tare mutu. Sabulu da ummu kan ba a maganar sa galibin gidajen aure na masu karamin karfin nan suna kwacewa da karamin karfi, babu labarin sabulu da omo kan kwata-kwata. Ya siyo mata sabulu wai za ta yi wanki, ai ya manta wannan tarihi tun yaushe. Haka ake rayuwa. Shi yasa mata idan sun haɗince ku kafin mamaki, to sai a wayi gari tana ta cinza ta faɗa ta nemi yadda za ta yi. Ga ‘ya’ya sun taso sun fara zama ‘yan mata, ga shi kula da ‘ya’ya mata ya fi kula da ‘ya’ya mata maza wahala. Bukatu na ‘ya’ya mata ba irin da ‘ya’ya maza ba. So ba ka san ‘yarka ‘yar shekara goma sha biyu ko sha huɗu ko sha biyar ba ka san ina take samun wandonta ba. Ta fara nuna baka zai na take samun biyayya ba, ta fara ɗaila baka zai na take samun ɗaukaka ba, tana kwalliya baka zai na take samun kwalliya ba, har wata ran ka ga da waya a hannunta baka zai ina ta samun ba, baka san ina ta samun ba. ‘Yarka ce baka san zaninta ba, baka san cinta ba, baka san shanta ba, amma ka ga tana shining da lalle a hannunta, da waya a hannunta, ta fi ka kyau. Haka ne, yana nan, yana can, yana shi rigarsa, tana ta haske, har man bulicin ta samu take yi. Amma dukka babu gudunmawarsa ko ta sisin kwabo a cikin rayuwarta, ina take samu? Uwar ta kulla mata omo, ta kulla mata magi, an kulla barkwano, an haɗa awara, gyaɗa, kwakumeti, shike nan an fita, an yi sai. Sai kuma tunda ka san ba abin da kake yi, shike nan ka zama sallama, ka miƙa wuya ka sallama musu, su ma sun sallama ka, su nemo abin da za su ci. Idan Allah maɗaukakin sarki ya tsare maka su a hakan ɗin, sai su zama sun tashi da tarbiyyarsu, suna fafutukar su tsare kansu mutunci ne. idan kuma Allah ya jarrabe ka wanda galibi abin da yake faruwa kenan sai su nemi bukatar su a wani waje to ya ishi mutum zulubi ga alhakin ciyarwa a kanka amma baka sauke ba ya ishi mutum zulubi ga alhakin gurin zama da tufafi a kanka baka sauke ba ya ishe ka laifi a wajen Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati rasulullah ya ce kowannen ku an bashi kiyo kuma kowa abin tambaya ne game da kiyon da aka bashi dan haka malam an baka kiyo kuma za a tambaye ka wace gudunmawa ka bayar za a tambaye ka wani sakarkinsa tun a suna yake fara shi tun a suna yake fara sakarci ba naman gashi balle ragon suna balle rigar bebe kuma dama a gida aka haihuwa kirmi aka rike aka haihuwa ko kafar gado da tsiya-tsiya haka aka haihuwa cikin faruwansa ta Allah ya sauke shi sa idan matasa makarnata sun yi yawa kar ku yi mamaki rashin kula ba abin da wani haifa ba to musulunci dai bai bada kofa ba wannan halin naka kaje can ka nemi dalilinsa amma ba musulunci ba musulunci bai bada kofa ba musulunci ya dora wa maza nauyi da ɗawainiya a gadon bayansu kuma za a tambayi mutum a kai ba za a fasa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka inganta mana kiyalan mu wal hadanatu hiya hifdhu at-tifl amma yadhurruhu wal qiyam bi salihihi malan yace wal hadanatu ita kuma hadana dan dama malan ya faɗa annafaqat wal hadana babi ne da yake magana akan ciyarwa da kuma hadana wanda mun shiga hadana al hadanatu daga al hidl al-hidin kuma shine kirji saman kirji tsakanin wuya da kirji shine al-hidin yanda ake wato daukan yaro a ajiye shi ko kuma yadda ake runguman masoyi a saka shi ko yadda ake runguman abin tausayi a saka shi a sanya mara fiskarsa a wajen ya ji dumin kirji wannan shine al-hidin in an ce al-hadanatu tamkar yaro ne wanda yake abin tausayi yake bukatar kula aka dauke shi aka sa a wajen don ya ji dumi ya ji daɗi daga nan aka samu al-hadanatu to amma a ta'arifin malamin fiqh a istilahi na shari'a abinda ake nufi da al-hadana hiya hifdhu at-tifl al-hadana ita ce kiyaye yaro amma ya dudduhu daga abin da zai cutar da shi wal qiyamu bi masalihihi da kuma tsayuwa da bukatunsa na rayuwa maslahohinsa na rayuwa kula da yaro at-tifl yaro wanda bai kai tamyizi ba shine at-tifl tun daga haihuwa har zuwa lokacin tamyizi lokacin tamyizi kuma galibi yana farawa daga shekara bakwai amma daga haihuwa zuwa shekara bakwai din to wannan shekarun wannan tsakanin su ne shekarun tuhula ita ce marhala ta tuhula to wannan shine at-tifl to kulawa da shi amma ya dubu daga dukkan abin da zai cutar da shi a tsare shi daga yunwa a tsare shi daga kishirwa a tsare shi daga mummunan wurin kwanciya a tsare shi daga rana a tsare shi daga fadawa duk wurin da zai iya halaka ko wurin da zai iya cutuwa daga wuta daga murhu daga shokin daga duk abin da zai iya cutar da shi a tsare shi a kare shi amma ya dubu a tsare shi daga masu dukansa a tsare shi daga masu sace shi dukka ya zama yana da wannan kula da sa ido sannan kuma da tsayuwa akan abin da amfaninsa ne a bashi ya ci a bashi ya sha
a bashi magani ya sha, a iya gane kukan na menene, domin shi in ya ji yunwa kuka ne, in ya ji kishi kuka ne, in ya ji zazzabi kuka ne, ciwon ciki kuka ne, ya kwanta akan wani abu yana cizonsa kuka ne, bai san ya murgina ya matsa ba kuka ne. Shi kawai iya saƙon kenan kuka. Wane ne yake da shi wanda yake iya bambance kukan yanzu da kukan ɗazu? Wane ne zai iya bambance kukan yau da kukan jiya? Waye zai iya bambance kukan dare da kukan rana? Waye zai iya haƙuri idan kukan na jin daɗi ne ya haƙura ya kayan bashi ya kayan sa? Eh sosai, shi kukan yana da amfani ne. Shi yara wani lokacin in ka gano kukan akwai na jin daɗi, to a bashi ya kayan sa, yana da amfani. Boga dama da shi ake farawa ba? Boga idan aka haifi ɗa bai kuka ba damuwa ake yi? A yi ta ɗakarsa, a ɗaga ƙafafun, a jijjiga shi, a ɗake shi, sai ya yi yaa shi ta. An ba abin da ake so. To da zuciya, zuciya ce. Da daga uwar yake aiki, daga cibiyarsa zuwa cibiyarta shi ne connection, shi ne wayarinta. Yake ci, yake sha, yake numfashi da zuciyarta ta taba ta aiki. Amma da aka haife shi, kickstart ɗin da zai tashi zuciyarta aiki shi ne wannan ihu. Ya cikin ta tashi aiki daga nan har da zai mutu. Ba ta tsayawa, in ta tsaya magana ta ƙare. Ta riga ta tashi kenan. Suna Allah alladhi atqala kulla shay. Wannan sai Allah. Ta tashi kenan. Bacci baya tsayar da ita. Kushe sa ake so ta tashi, to lokaci bayan lokaci shi kansa kukan yana da amfani, yana da amfanoni da yawa. Kushe sa in Allah ya baka mata mai haƙuri, kana ganin gala-gala ce, don wani haka ya ce ai gala-gala ce, ta kuka baya damuta kukan yaro, haka wace ce mata so gala-gala. Ai ita ko a jikinta in yaro yana ihu, to su ma da irin nasu amfani. Wani ko mai zuciya sai ya tashi ya ta matsawa a jariri, ya ta faɗa ya ta daɗe, wai zai yi shiru na ransa da kai. Abin da yake bukata shi ne a wato ina muku wannan don ku ƙara fahimta. Gaskiya muna shan fama da maza kan maganar ƴaƴa ƙanana. Ni kuma kullum ina so namiji ya gane ba harkarsa ba ce, ba hidimarsa ba ce. Idan rigimarka da uwarsa ta shafe shi, ka zalunce shi. Ku je ku rigimar ku, amma kada rigimar ku ta shafe shi. Ba za ka iya ba hidimarka ba ce. Kita duk wacce aka kawo mana wai ɓacin rai ya sa ta kunce goyo, ta sauke shi a gidan mijin, ta fice ta tafi an neme ta an rasa da kyar, aka samu ta bayan kwana biyu. Idan rigima ta kawo ta gaban mu, tana jin uwarta. Kinan da can gaskiya. Kace da hankali ne. Rigimar ta da ubansa sai ta sa ta jefa shi yana shan nono yayi kwana biyu. Ba a san ma ina take ba. Ya dinga ihu yana shiɗewa. Ya ƙi yarda da kowa. Bai san ɗumintinya ba sai tata. Bai san ƙirji makwanci ba sai nata. Bai san gora ta tsotsa ba sai hankalta. Kuma ta watsa shi, kuma ta tafi. Ko ba hukuma? Ba za ta ƙara ba. To sannan su ma maza suna ba da ciwon kai. Sai ce a ba shi ɗansa. Suna tatar baki. Ba ni kana, ai ɗana ne. Ita kuma zuciya lokacin kowa ya hau. Tana ba shi shikenan. Sai ya hau keke, yaro iya iya yana kan keke.
ko yana kan mashi yaro ya taba da ihu ayin in a Makka ne wallahi ba za ka wuce ba a sai Najeriya kana tafiya da yaro akan mashi yana maka ihu ba da tsare ka sai Najeriya kawai Allah maka ba za ba kai tsare ka za a yi dana ne ina uwarsa kwarai ina uwarsa akwai doka akwai hukuma amma nan ne dan sanda tare kake kana ne kake a na sai ga mutun ya yabe shi kawai sai ji ji sai ji kai uwarsa sai dangura mata uba na me ya faru ina alshinan kawai ya biya shi sai kawai ya bar yaro kuma ya daga nan kuma sai sake ɗauko mata haram kaga yaro an azabtar da shi an cutar da shi ku yi rigimar ku ba hana ba dama ana yi alqur'ani ma ya bayani akai ana rigima wannan ba sama abu bane ku kayan ku more amma yaro kar ku saka shi a ciki yarinya kar ku saka ta a ciki wane ne zai rike yaron nan ya kula da abin da zai cutar da shi ya tare mar ya kula da duk abin da zai masa amfani ya masa to wannan shine mai reno shi ake nufi da reno me yake tsayawa da wannan kuma shine mai reno malam yace wa hiya wajibatun ala man tajibu alaihi nafaqatu wajibi ne ita wannan reno wajibi ne akan duk wanda ciyarwa ya wajaba a kansa wajibi ne akan duk wanda ciyarwa ya wajaba a kansa wane ne ciyar da ɗa ya wajaba a kansa uba ko to reno wajibi ne a kansa ku bambanta karatu nan abinda ake nufi da reno wajibi ne a kansa shine shari'a bata yadda ba uba ya tamfarin da ɗansa a ce ɗa ba shi da mai kula da shi abin da ake nufi da wajibci kenan ma'ana kenan ɗaukan nauyin sama wa yaro mafita don ya ingantacciyar rayuwa a tsare shi daga abin da zai cutar da shi a masa abin da maslaha ne zai masa amfani wannan wajibi ne akan uba idan uba yana raye idan uba baya raye duk wanda yake gurbin uba a walittaka to wajibin ya hauka su ba a cewa ga ɗan amma kuma babu mai kula da shi an bar shi kawai shi kenan ya wulakanta ya galabaita ba zai yi ba wajibi ne akan wanda ciyarwa ta wajaba kansa malam ya ce walakinnal umma ahaqqu bi waladiha sai dai uwa ta fi cancanta da riƙon ɗanta zakaran kana aukunsa ko namiji ne ko mace ce in kana duna saba'i idan yana ƙasa da shekara bakwai fa idza balagha saba'an idan ya kai shekara bakwai fa in kana zakaran idan namiji ne khuyira baina abawai sai a bashi zabi tsakanin iyayensa biyu ko uwa ko uba fa kana ma'a man ikhtara sai ya zauna tare da wanda ya zaba wa in kanat unsa idan mace ce fa inda man yaqumu bi maslahatiha min ummiha aw abiha to tana wajen duk wanda zai tsaya da maslahar ta bayan shekara bakwai ko uwarta ko ubarta wanda zai fi tsayawa da maslahar ta tana wajen sa yanzu anan muna da hali guda biyu halin kasa da shekara bakwai da halin shekara bakwai isa kasa da shekara bakwai yaro ko yarinya suna wajen iyayensu mata ya tabbata a hadisi ingantacce hadisin Abdullahi ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu yace wata mata wata rana ta ruko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ga ɗana ta zo da yaro tare da shi ya ma'aikin Allah wannan yaro cinyata nan ne matsugunansa kirjina nan ne matattararsa makomarsa nonona nan ne mashayarsa ubansa ya sake ni yanzu ya tsaya kai da fata cewa sai ya kwace shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, ke kika fi cancanta da yaro matakan baki a wani ba. Nan take Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ki je ki rike yaro, ke kika fi cancanta da shi matakan baki a wani ba. Anan ne malaman fiqh suka ce idan ta yi aure kuma wata take bi mata haƙƙi wanda take bi mata haƙƙi kakar yaro ta wajen uwa. Idan uwar ba ta ta mutu ko ita ma ta yi aure kuma aurenta ba da kakan yaron ba, kaga ita ma ta zama irin uwar kenan, to sai umarsa yar uwar ko kanwar uwar. Haka yaro zai dinga bin dangin uwarsa kafin idan haƙƙinsu ya ƙare ko damarsu ta ƙare ya koma ɓangaren dangin ubansa, sai a faro daga uwar ubansa kakarsa ta wajen uwa. Ban san ko kun san bambanci tsakanin dangin uwa da dangin uba ba, don kowa yana da shi. Bambancin tausayi da kula wannan abu ne wanda gashi nan a ƙasa sananne. Amma idan yaro ya kai shekara bakwai, to shi ma Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shari'a. Nan ma wata mata ce ta kawo ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ga yaronta nan ya taso ya kai tarbiyyi, rigima ta haɗa su da babansa bayan sun rabu, yana so ya kwace shi. Ta ce ya ma'aikin Allah, wannan yaron ɗana ne, yanzu haka ya fara min amfani har na ɗebo min ruwa, yana kai min daka, yana ɗebo min tsatsafi, yanzu kuma ubansa ya dage sai ya kwace shi bayan ya kawo amfani. Manzon Allah sai ya kira uban, uban ya zo shi ma ya karanta masa nasa, sai Annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi, yace da yaron, yace wa uwar ina haka, yace wa uban ina haka, yace wa ɗan zaɓi ɗaya. Tsaya, za ka faɗi zaɓe, za ka faɗi zaɓe, zaɓi ɗaya kawai yaro zai kan uwarsa. Kuma yawanci haka ne muke jawo a gidajenmu. To ka kori ɗanka, yana zuwa ka cikin tum, ka kori shi, baka ba shi halawa ba, ka zo kana shan rake baka ba shi ba. Ka zo da kurmusunka haka ka kana koyewa, yana gani ka koyi, ya jika ka kore shi, ka sa kofa ka san kada, dan me zai zabe ka? Ba zai zabe ka ba, ka fada zabe. Sai za ku kwarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan, yalla dai ki rike shi, yaro ya zaba. Amma malam ya ce idan mace ce to ba zabi da abata ba, a duba yanzu ta kai shekara bakwai tsakanin uwarta da ubanta, ina ya fi dacewa ta zauna tsakani da Allah. Alƙali ka ji tsoron Allah, ka duba ina ya fi dacewa da ita, yanzu ba ta fara tasowa, nan da shekara uku ko za ta fara haila, to ka duba ka gani. Wala yutraku al-mahdun bi yadi man la yasunu wala yusiru, mala yace ba a barin ɗan reno a hannun wanda ba zai kiyaye shi ba, ba zai kuma inganta rayuwarsa ba. Nan kuma an fita daga maganar shekaru, an fita daga maganar komai. Idan dai an gano ko uwacce take da haƙƙi amma aka ga cewa ba za ta iya kiyaye shi ba, ba za ta iya zuwa masa da amfani ba, to ba ta da haƙƙi. Idan uba ne aka ga shashasha ne, ɗan tata ne, ɗan shayashaye ne, ba zai iya kula da ‘ya’ya ba, ba za a ba shi. To anan kuma da zaran an ga cewa rashin tarbiyya da rashin kiyawa ta bayyana a ɓangarenka, to ko kai ne akan layi a haƙƙi, ba za a baka ba. Domin abin da ake bukata shi ne wannan ma'anar da muka fara faɗa a kan reno, ya zama an ba shi kariya, an ba shi amfani. Allah ka sa mu cika da imani. Abin da muka yi daidai Allah ya tara mu cikin ladansa. Abin da kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.